wannan shugabannin da aka bi su aka faba wa Allah su ma sai su fada lil ladina tulihu ga wadanda aka raunana suka zama marasa karfi ana nusadana ku an guda yanzu mu ne muka tsare kuma ka ce kar ku shiriyu ba da irja akum bayan ku ga shiriya ta zo garin ku alqur'ani na nan hadisin annabi na nan amma ku ce mu muka hana ku bi Allah mu muka sa ku saban Allah me yasa ku ki saba Allah din da muka sa ku me yasa ba ku tafi kun bi Allah ba ko da muka hana ku ai ba mu bane bal kuntum mujrimina ku dai dama can lalatattu ne kangara rufi an fusukum akan ku dama lalatattu ne haka ne kuwa wannan musun fa a gaban Allah yake yin sa kaga kananan sun ki manyan manyan ma sun ki kanana to me kace
qala alladhina tadun alladhina dabaru bamaku layli wan nahari idawruna anna qurdum ma wana tala law anna da وَذَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا النَّجَاةَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
الَّذِينَ تُبْعِثُوا وَأَنَّ سُكَى أَكَ رَوْنَنَا دَسُوسُوا كُمَا وَاتُوا قَنَانَا قَنَانَا سَيْسْتَاكَ مَغَنَا كُفَتَا وَمَنْيَ مَنْيَنْ شُوَ غَبَنُّ دَلَاتَ سَيْبَنَ مَكَرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَنْ يَوْدَرَ دَكُكَ يَمَنَا دَدَدَرَ دَرَانَا ka gani in ta muruna na Allah kafura billahi wato yayin da kuke horan mu cewa kar mu bi Allah mu kafirce duk da abin da Allah yake wana ja'alu lahu andadan kuka ce mu sanya kishiyoyi ga Allah mu ce Allah ba dai bane ku kuke gaya mana da daddare ku tara mu kuna gaya mana da rana ku tara mu kuna gaya mana Allahu akbar sai su taru a ce ga wani babba ya zauna shi yana da abin da zai sai giya malan ya sai giya katan guda talakawa talakawan da suke cin abinci a karkayinka malan duk su zo su gari a shagiya kaga da daddare kenan da rana kuma ya debe su malan a tafi gidan kallo a ce yau ana dambe ko yau ana tata agu kaza irin wacce ake tallan nan ka san da can wato da ubangiji ya haramta tata a zamanin da sai da aka daina da nasara ya karfi ya dawo da ita me dawo da ita tun ana yi a boye a boye kuma yanzu ta ta ga ta tallanta ake yi a tarho ana cewa to Allah fa ya hana tata tata haramun ce duk wanda yake da niyyar saban Allah guba na yi agu kaza yazo haka ake yawo ana zaga a gari wato Allah ya haramta tata ya ce kada ai tata daukan shedan ce ku ne sanci tata in ba ku daina tata ba za ku shiga aljanna ba haka Allah yake domin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdawa fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala halantum mutahuna wannan duk magana giya da ta tace to shikenan sai ga wani musulmi wai za a bashi lada sai rika yawo ina to tunda Allah ya ce giya haramun ce tunda Allah ya ce ta haramun ce gobe a zo a sata a guri kaza gobe a zo a shagi a guri kaza gashi nan ana yawo ana fada Allah kiyaye mu kuma musulunci me zai ce to irin waɗannan waɗanda suka sa su yi wannan abin su ne za su jaya da me tallan da wanda yake aje ya tallan ran ta ce alkiyama da wanda ya kafa gurin kallan da wanda yake a zo a yi kallan gobe a gaban Allah za su rika jayayya wannan na cewa kai ne wannan na cewa kai ne dukkan su kuma Allah ya ce wa asarrun nadamata da manyan manyan da kananan kowa ya kore da na sani a ransa yana kashi ga mun sani da ba mu yi wannan abu ba ashe haka ne sakamakon sharrin nan da muka yi a duniya ga mun sani da ba mu yi ba Allahu akbar yaushe za fi wannan da na sani Allah ya ce la mara aula azaba yayin da take ga azabar wuta da idan su domin a gaban Allah yake wannan jayayya suna musu da junan su Allah ko bai ce da su komai ba tukun yayin nan in suna wannan jayayya a hagun da al'arshi akwai wutar jahannama an daure ta wutar ta jahannama an ce in za a kawo ta gurin akwai aljanna kuma a dama da al'arshi din a zamanin ga gadan al'arshi kuma a tsakiya ubangiji ya bayyana halitta kuma gaba ɗaya suna gaban gadan haka to yayin ake wannan musun da manya manya waɗanda suka kafa saban Allah da kanana kanana waɗanda suka bi manyan aka saba Allah din yayin nan wutar jahannama sai a je a ce za a zo da ita maliku ubangiji ya ce ka kawo wutar jahannama za a kai ta gurin hisabi ta tsaya ta ga irin abincinta, Allah yau zai cika mata da kawarinta da yake la'amna anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in din nan. Malik ka jahannama yau zai cika mata da kawarinta. Yayin nan sai Malik ya ce to ina gabaniyawa, sai ga mu ya ce to ku kinkin jahannama za a kai ta, Ubangiji ya ce a kai ta gurin karamar wuta fa a cikin wuta bakwai din nan, domin jahannama ita ce karama. Malam sai a zo a dinga daura mata wani abu, a dinga daura mata sai an cewaya mata, wato an ce hanci, wato zobe 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 za a rika daura mata a jikinta, zobe zobe daban daban daban. Malam sai an daura mata guda dubu, kowane guda dubu sai a kawo, kowane guda ɗaya cikin dubun nan a kawo sarka mai karfin gaske sai a daura a jikin wannan kawanya da aka sa a jahannama, sai manasa guda dubu su ma su je su kama sarka su tsaya. Kowace sarƙa ɗaya mala'ika dubu ne a jiki, har kuma gida dubu, haka za su kama jahannama. Malam idan sun kama, yayin da suka kamo jahannama suna jaye da ita, aka ce idan ta leƙa ta gano taron al'umma da mutum da aljan da mala'iku sun taru gaban Allah, za a hisabi. Idan jahannama ta kugi malam sai ta zubar da mala'iku gaba ɗaya, sai ce za ta sheƙa ta kama. Sannan Ubangiji ya yi wa jahannama tsawa ya ce ta tsaya ta zo su zo da ita. Sannan jahannama don tsawar Ubangiji da ya mata sai ta tsaya, sai mala'ikun nan su kama su jawo su har gurin gadan al'arshi su tsaya da ita a gurin. Idan sun tsaya da ita yayin nan ne fa, da manyan lalatattu waɗanda suka kafa lalata, da waɗanda suka bi manyan suka saba Allah, a nan za a rika musu. Yayin da suka ga jahannama ɗin suka tabbata, kuma nan ne makomarsu. A ran nan ne za ka ga wato Hureshu, abinda ake cewa Hureshu kunaman nan ta cikin wutar jahannama, tana yi tsalle tana so mu ɗauka kamun a gama hisabi, tana ɗauke da Yusawa, wato wanda ya san matarsa na tana yin zina, ko kuma ya san tana yawo ta tafi ta, amma da suke ta ya sake wata ta zina ba, turan nan tun ba hisabin ba, za ka ga kunamar wanda ake cewa Hureshu ya yi tsalle daga wutar jahannama, kamar yadda kifi yake tsalle a ruwa ɗin nan, haka za ka ga ya tsalle sai faɗa sai ya ɗauki ɗaya, sai je jefa a jahannama, sai da ya ɗauka ya jefa a jahannama, kamun a gama hisabi ma tuni da Yusuf yana cikin wutar jahannama yana shan azaba. Wanda ya san matarsa na zina ya ƙi sakinta, da wanda ya san tana fatar fita ya ƙi sakinta, to duk gaba ɗaya kan a gama hisabi suna cikin wutar jahannama. Allah ya kiyaye mu. To ku ji wannan irin abu da za a yi, har a gama hisabin tana nan wutar nan tana yunƙuri. Yayin nan in an gama hisabi, Ubangiji ya rika ba ta abinci ya ce jahannama yau zan cika miki alƙawarinki da na ce ki haƙura. Sai an zo hisabi an gama, sai na cika cikin ƙoshi cikin ya cika. Ubangiji ya ce ina mala'ika Maliku, ya ce gani Ubangiji ce a dinga zuba mata abincin ta wutar jahannama, a ɗebi mutane dubu malam a watsa, a ɗebi aljani dubu a watsa, a ɗebi dutse dubu a watsa, haka za a dinga zuba mata, haka za a dinga zuba mata malam, tana cinyewa tana cinyewa, har wutar nan tana ci da sauri, ta so mace a hankali, har kuma a je zuba ta ce a bari, in an jima ta ce a kuma zubowa, in an zuba kuma ta ce a bari, sai ta ci ta bakin ta ce a daina zuba gaba ɗaya. Sannan Ubangiji ya ce halim tala'ati, shi ne Ubangiji inda yake ta yau mai kulu jahannama, halim tala'ati wuta kin koshi kuwa jahannama, yau kin koshi alƙawarin da ne miki ya cika. Sai ta ce ya Ubangiji halim mazidin, ke za jikina ai ba gunƙari kuma. Allah ya kiyaye mu, Allah ya sa ba ma ciki hadifa. Dubu azabaci irin na wuta, yanzu ko wutar duniya aka ce za a rika zuba mata kanta sai ta koshi, a kaga mutanen da za a zuba. Allah ya mana sutura. To in fa wato manya da ƙananan nan waɗanda suka saba Allah, yayin da suka ga wannan wutar ne suke yin jayayya a junansu, wadda annan daga lalabi a naƙin da zina kafaru, Allah ya ce za mu sa maruruwa a yi ƙuƙumi a cikin wuyayen kafirai, wato kaji kafiri idan za a jefa shi a wutar, sai a kawo sasan wuta a ɗaure hannayensa guda biyun, a ɗaure tawayensa guda biyun, sai a rataye ƙawahun da hannayen a wuyansu, sai a haɗa a cikuikuyi gaba ɗaya, sai a ɗauka a jefa. Allah kiyaye mu. Halid zauna, yanzu wannan sakayya da ake wa kafirai ta ƙonewa da ɗaurewa, me ake saka musu ne? Ai ba komai ake saka musu ba, illa ma kanu amaluna, fa sai abin da suka aikata a nan fi duniya a rayuwar duniya shi ake saka musu nan. Da yayin da ake cewa kasi suna ganin abin wato tsanani ne, ko kuma mai faɗa shi ya rasa abin yin ne, domin haka mai saƙo yake idan ya ga yana yau shagalin sa na sabon Allah kai ko me cewa a bari din kai zama ba ka da hali ne sai ce da ka wadata kai ma da kai Allah ya kiyaye mu Allah ya ce to sabon da suka yi a duniya to shine ake saka musu domin duk abin da kai wa Allah sai ya saka ma imma alheri imma sharri to me kace
وَأَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ لِلَّهِ قَالَ مُرْهُوَا إِنَّا لِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
كادني وبنجد يأتي وما أرسلنا في قرية من نذير بما تقايتا وولم يوأذي تكون ونقريبا إلا قال مترفوها سيمونك يمتنقرين وترؤساء وهال متنئمون شو قبنين قرون وطن دعا الله يباني إما su ne za su ce inna bima ursiltum bihi kafiruna abinda aka aiko mai wa'azin nan yake bamu yadda ba ashe ka ji lalata daga gurin muwa da kan take wato wadanda Allah ya ba ni'imar a gari su ne suke fara saban Allah kanana kuma su bayan su duk yayin da aka ce an zo yin wa'azi wanda yake ba kowan kowa ba bai isa ya ce ba za a yi wa'azin ba bai isa kuma ya ce wa'azin ƙarya ake ba kuma ka ji sai ru'asa washuwa gabannin garin su ne mawadata da sarakuna sai su haɗe bakin su su ce kai wannan mai wa'azi da yazo littafin nan da yazo da shi ba Allah ne aiko shi ba a tare a jefe shi ko a tare a kashe shi ko kuma hana shi wa'azin amma annabi Nuhu kaga haka aka rike mar in annabi Nuhu ya soma yin wa'azi wato ta aka ce mutanen garin sai su haɗa baki mun imsan malan su tsokano waɗanda suke na bayan su su ce a ta jifan Nuhu malan a ɗauki watsu ana jifan sa da kyar annabi Nuhu tun yana gudu har ya kasa ya faɗi idan ya faɗi sai su zo su ta duka su ta jifa sai sun ga ya kasu motsi sai su tafiya su da ita ubangiji ya nufa gaskiya sai ta zarci malan kangari iwai sai Allah ya raya Nuhu ya bashi lafiya gobe ma sai su ganshi ya kama wa'azin sai da ya shekara 950 ka bi wannan irin wa'azi da aka yi Allah ka bar amma wannan shekarun aka ce mutum 80 ne kawai suke musulunta mutum 80 domin yayin da ya shiga jirgin an ce mutum 40 maza mutum 40 mata su ne a cikin jirgin a mutane amma yanzu alal misali idan ana wa'azi aka ce abin nan haramun ne idan mawadatan gari suka haɗe bakin su da sarakunan gari suka ce lalle ne a tabbata wannan abu an daina shi ai dole a daina talaka me shi yanzu in aka ce a hana shan giya duk mutumin da aka gani da giya a samo shi a yi ma bulala 80 wallahi ba talakan da ya sai fito sha giya wani mawadata da sarakuna su haɗe bakin su su ce ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayin da ya yi rayuwarsa ta duniya wato in dai aka samo mutum na shan giya wato shi ko musulmi ne mutumin bulala 80 annabi zai mara haka kuma yayin sayyidina Abubakar haka yayin sayyidina Umar haka yayin sayyidina Usman haka dukkan halifa annabi suka yi sai to mu kuwa ai a mukamin mu na shugabanni a cikin addinin Islama muna bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya shine zani saboda haka yau duk musulmin da aka ga ya sha giya a fari an kama shi a kawo shi alƙali ya hukunta da bulala 80 ai mata 80 yau in yana ga abun wasa ne gobe ya saki ai mata 80 ka gani in ma zai mutu ya mutu in ya mutu ma an fice shi ne a kashe shi da dukan bulalar shine gatan da aka yi masa ba kamar nasara da yace wai dan adam ya samu yanci kaji sharri a gun nasara wai zamanin yanzu zamani ne na yancin dan adam wai ka sha giya ko ina ka yi komai ko ina ka saba Allah ko ina saboda ka samu yanci ba Allah ya baka yancin ba fa nasara ne wai ya baka yace duk saban da kaga dama kai saboda haka ba a kunyar taruwanci ba a kunyar shan giya ba a kunyar sai da giya ba a kunyar yin chata ba a kunyar cewa ga gun chata saboda nasara ya ce kowa ya samu yanci kuma to amma akwai wanda mutum kuma zai tsayar sa yancin ai ran da ciwon ajali ya kama mutum wallahi tallahi aka ce sai ya ce ina ma ubangiji bai taba raya shi ba tunda yake ciwon ajali kawai bai mutu ba ma domin mutum ba zai bar duniya ba sai Allah ya nuna masa inda zai zauna a lahira yayin da ciwon ajali ya kama mutum yayin nan ubangiji zai sa mala'ika in mutumin nan mumini ne za a dauko masa sura aljanna mala'ikan da zai dauki ran nasa zai zo da sura aljanna a jikin fuffukansa idan ya zo da sura sai ya bude a gaban mutumin yayin da bai da ikon magana kuma majinyacin nan yana kallon ni'imar da take jikin alamar wannan fuffukan na mala'ikan, ga alamar aljanna, ga ƴan matan aljanna, ga shaye-shaye, ga ciye-ciye, ga kore, ga yalo, ga abu masu kanshi, yana kallo a jiki. Malam har Azra'il ya zare ran wannan mutum ya manta da zancen mutuwar ma, saboda kallon wacce ni'imar shine take ganin wani in zai mutu sai ka ga kamar bacci ne ya kwashe shi. Ba shure-shure, ba buge-buge, ba wani nishe-nishe, ba wani kakaji, sun wuce da kamar yayi bacci. Sai dai mai jinya ya duba kawai sai ce ai ba numfashi. Allahu akbar. Amma wani in zai mutu, wallahi in ba rufe ɗakin ba mijinyatan ma sai ha harbi ku, ya dinga shure-shure kenan, ku bi aikata addini ba. Yana cewa lahira irin duniya ce zai nuna isa. Mala'ika guda ɗaya in aka ce i faɗa da mutanen duniya, wallahi in ya kai duka gaba ɗaya sai ya zubar da su. Dan akwai mala'ikan da aka ce in ya suko ƙafarsa duniyar nan taimaka masa kaɗan, ƙafar ba za ta samu gun tsaya ba, saboda girma. Akwai mala'ikan da aka ce kuma Allah ya halicce shi, duk ruwan duniyar nan aka kwashe shi na kogunan nan har na teku wanda ba san iyakarsa ba, dabarun muhit da dukkan ruwan duniya da na rijiya, in aka ce za a yi wa mala'ikan aski, in aka zuba tsakiyar kansa ba za ta jika ba. Ya kaga wannan irin ikon Allah. To sannan mutum waye kangare, ana faɗar abin nan da daddare, ana faɗarsa da rana, tun mutum yana ji a ɓoye har yana ji a sarari, amma mutum da ya bi yadda ba, shi dai Iblis ya zuga shi kawai ya abin da ya ga dama don ni'imar ilimi da Allah ya bashi, ko Alƙur'ani, ko ni'imar sarauta, ko ni'imar kuma lafiya, ko ni'imar dukiya, saɓa Allah dai. To kaji ashe Ubangiji ya ce dukkan sharrin da yake samu, yake samun bayan Allah waɗanda suke masu yin wa'adi, da sharrin da yake bazuwa a duniya, ashe ka ji mutura fuha. Duk yayin da aka yi wa'adi mani imtan garin, su ne suke haɗe baki su ce mu ban yarda da abin da aka aiko ba. Abin da za su ba da amsa sai su ce me? Wakalu nanu.
Wakalu.
Kuma cikin ke ne.
Nanu akwaru amuwa wa aulada.
To kaji abin da za su amsa kenan mani imtan garin, waɗanda Allah ya ɗau ni'imar ya ba su, sai su ce nanu a kafuru a malam wa auladan, ka ki rabu da su, mu masu tarin dukiya da ƴaƴa ma har a zuwa ce za a yi mana wani abu. Mimman amana, duk wanda ya imanin yau mai shi da shi, ya ce shi mai ƙauna Allah ne, ya ce shi sallah zai yi, ya ce zai tsara matansa, ya ce ba zai zina ba, ya ce ba zai sha giya ba. To mu mun sha giya, mun yi tatar, mun ki tsara matan, duk abin da ga shi bai fi mu wadata, mu ne ma da wadata, me yake da shi wani ɗin? Da abin da ike faɗa ɗin nan gaskiya ne, ai da sai Allah ya turo masa kaza, ya turo masa kaza, ya zama duk garin ya fi kowa dukiya kuma. Ga shi nan ba shi da komai sai wa'azin. Haka suke gaya annabawan fa, ka san annabawan akwai wanda bai taɓa haihuwa ba. Kamar irin sa Annabi Isa ba su taɓa haihuwa ba. Allahu akbar. Kamar irin sa Annabi Haya ba su taɓa haihuwa ba. Waɗannan sai a nemi su goyi a ce ba su da ƴaƴa, ba su da dukiya, don ba su da gida ma. Allahu akbar. Yahuda da shari suke. Wato Annabi Haya ya haye din, wanda Ubangiji ya ce masa ya haye din. Shi Annabi Haya shi ne aka ce tun da Allah ya nufa ya zo duniya, bakin rayuwarsa tun ina yaro har ya bar duniya bai taɓa saɓa Allah ko da rana ɗaya ba. Ko minti ɗaya Annabi Haya bai taɓa niyya zai aikata saɓo ba, ba ma ya saɓa ba, ya tuna saɓon a zuciyarsa bai taɓa yi ba. Allahu akbar. Aikinsa wa'azi da ibada bakin aikin Annabi Haya kenan, mace ma ba shi da ita sai ibadan nan. To saboda wannan sai Yahuda suka ce ya dame su, Haya ya dame su da wa'azi, kullum abin da suke sakewa sai zo ya tari yana cewa wannan abin haramun ne, wannan abin Allah ya hana, ku bar yin kaza kaza za ku yi. Suka ce yanzu me ya kamata a yi masa? Akwai annabawa kuma a zamanin, akwai manya-manyan malamai a zamanin, Annabi Haya shi manzo ne. Yayin nan sai suka ce Yahuda suka da shawara, suka ce to ai Haya duk yadda muka yi mar ba mu huce ba, sai dai mu kashe shi kawai, domin idan muka kore shi daga garin nan, to inda ya je can ma zai bullo ya sake yin wannan wa'azin. In yana wa'azin kuma mai yiwuwa ne ya samu goya baya, suke su ma sun imani da abin da yake faɗa. Mafi kyau mu yi dabarar da za mu kashe Haya kawai. Ka ji Annabin Allah mai daraja irin Haya, wanda duk duniyar nan annabawan da Allah yake faɗa, in ba Annabi Muhammad ba wanda Allah yake bai taɓa niyyar saɓo ba sai Haya ɗin. a zuciyarsa, ko da yake dukkan annabawan ba su yi saban Allah ba. To amma an ce sukan yi abu wanda yake da za a ce sabo ne, to sai ya zama saban. To amma Allah ya ce musu ma'asumai ne, asalan ba sa saban Allah. Amma cewa dai ba a taba domin kaga kamar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana cikin dukkan manya-manyan annaba guda biyar waɗanda duk annabawan ba mai daraja kamar su. To amma akwai ranar da ya taba cewa wato ran da iyayensa sunan da na Maruzu suka ce sai ya je an bauta gunki, yace musu inni saqimun, yace yau ba ni da lafiya. To alhali ku lafiyar salau, to ya ki fada ya ki cewa yana da lafiya domin in ya nuna yana da lafiya za a matsa mar iyayen ko da ya sai an kai shi ya bauta gunki. Saboda haka ya zabi ya fada abin da yake ba haka din ba, saboda in mutum ya ƙarya saboda yake mace addinin Allah, to wannan ƙarya kuma ta zama masa alheri, za a rubuta masa lada. Kun kai ƙarya dan kai sulhu tsakanin mata da miji da suka saba, ka zo kace mata kai wance ashe haka mijin nan naki kuka saba da shi, kace ai mun dan saba da shi har ma ya ce to gida ko ku na ga abun ba dama na to gida. Kun ce ai yanzu daga gidan nake na je na same shi, amma ya ce mun yi wa Allah yi wa annabi wance in zo in ba ki hakuri. Ya ce dan Allah dan annabi in zo in ba ki hakuri, ka zo ka ba ni hakuri in ji wani din. Ya ce ba shakka yanzu daga can nake, ya ce in ba ki hakuri in ba ki hakuri. Abinda ya gaya mutum nan ba da niyya ba, ki wa Allah ki wa annabi ki huce Allah ba ki hakuri gaba ba za a sake ba. Amma ya ce abinda ke gaya min in je in gaya masa za mu zo tare da shi. Ka ga bai san mata to ba, da ka gama ba ta hakurin nan sai ta ce to shikenan tunda shi aikoka ni ma zan yi shawara tuku. Da ka tashi sai ka tafi wajensa, ka je sai salama ya fito, wani ashe saɓani ya shiga tsakaninku da matarka? Ice eh, ka ji laifin da take mun. Ka ce kash, ai yanzu ta shiga da na sani, tana nan ta damu banda kuka ba abin da take. Yanzu ta aika dan ta ga muna gaisa an kira ni, ta ce dan Allah dan annabi in zo in baka hakuri ba za ta kara ba ta tuba, kai wa Allah kai wa annabi ka mai da ita. Ya shirya magana da ya ce in ji ka, mijin ya san halin matarsa mai tsaurin kai ce da tsiwa, yake wancan ce za ta aiko ka da haka? Shi ba shirka yanzu daga can nake ai, da za ka je ma ka tambaya da sai a gaya ma na wuce ta wajen. Sai lallai wancan ashe tana so na, mutum da yake haka ne zan yi ishawara. Idan gari ya waye ka kuma koma wajensa, ka kuma dawo wajensa, duk wannan ƙaryar da kake shiryawa idan auren ya gyaru Allah na da zai rubuta ma ka, ku duk ba gaskiya ka faɗa domin ba wanda ya shika a cikin su. To ƙarya mai lada kenan, ko kuma tsakanin dan uwa da dan uwa da suka saba, kai irin wannan dan ka shirya su, ko tsakanin amini da amini da suka saba, kai irin wannan dan ka shirya su. Ka gani, to irin sa ne Annabi Ibrahim da Azara da na Maruzu suka ce sai ya je an bauta gumaka, yace musu inni saqimun, yace ai ba inda lafiya. To mora lafiya yaushe zai iya tafiya har jeji a je a gaida gumaka? To sai suka kyale shi. To shine sharrin Yahudawa, malam da Annabi ya haya ya dame su da wa'azi ne suka ce za su kashe shi. Allahu akbar, malam aka yi taro aka da shawara daidai lokaci kaza za a je a kama shi. Yayin nan ku sani jama'a cewa kana bauta wa Allah ba zai hana Allah ya dora ma masiba ba. Kar ka ga kai kana ibada dan kai musulmi ne ga tsoron Allah, ga bauta Allah, ga barin saba Allah, ka ce bala'i ba zai same ka ba. Ai Ubangiji bai yi duniya da mumini ya zo ya saki ba, a'a. Ai Ubangiji ta yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafir, duniya zama kurkuku mumini yake a cikinta, amma shi kafiri kamar aljanna ya aje duniya. Amma duk wanda yake mumini shi kamar an ɗauke shi an saka a kurkuku, duk inda mutum ya kai da sakewa da daraja da daɗin da aka shirya mu a kurkuku ai bai saki ba. To zama mumini kenan a duniyan nan kamar a gidan kurkuku yake tsiri. Haka kuma shi kafiri duk inda ya kai da wahala yana ganin duniya kamar aljanna, domin duk inda ka kai da bashi wuya duniyar daɗin da zai ji to ya fi wanda zai ji a lahira. Saboda haka shi kafiri duk yadda yake sha yana ganin duniya sace a gurinsa. shi yasa musulmi yau suke jin wata sarma a bakin nasara su ma suna amfani da ita. Sai mutum ya je saban Allah ya kai mar magana sai ce yawana me daɗin rayuwar a yau mai shine daɗin rayuwa. To kaji bakin daɗin rayuwar sa yake cinyewa kawai. Ai daɗin rayuwa sai aljanna na ake shan sa ba anan ba. Nan gurin fatawucin neman daɗin rayuwar lahira ne wacce take ba ta ƙarewa amma rayuwar duniya guda nawa ce. Saboda haka Annabi Yahaya suka shirya lalle ne a je a kashi ya daina wa'azi. Malam da aka tafi Annabi Yahaya ya ga shi yana wa'azi sun gayya sun ɗauki makamai da takuba da masu da gratira malam da zartu. Annabi Yahaya dube su suka ce tsaya sai ya ki tsayawa. Suka ce yau duk inda ka shiga a duniyar nan sai mun kama ka. In ku mun kama ka sai mun kashe ka. Yamma ka ce mana ka bar wannan hanyar addinin da kake bi ka tsananta mana da bata mana abin da muke dole ka koma kan abin da muke so. Yace wannan kuma ba zai yiwu ba. Yace akan in bar abin da nake sai dai ku kashe ni amma ba zan bari ba. Annabi Haya yana gudu malam suna bin sa yana gudu suna bin sa malam har aka fita daga gari har aka je bayan gari har suka shiga daji suna bin su Yahudawan nan da makamai. Allahu akbar. Annabi Haya da waiwaya ga sun kusantar da shi sai ce Ubangiji Allah na roke ka saya ni mutanen nan za su kama ni domin akan aikin ka ne wannan bala'i ya same ni Allah ka kore ni. Yayin da ya faɗi wannan Allah da ikon sa malam sai ga wata itaciya yana tafiya sai ta bude. Da zai ga ta bude haka ta zama kamar faifai sai dai dingina. Da dinginar sa kuma sai ta haɗe da shi a ciki. Kafiran nan suka fito da gudu da gudu da makamai. Malam suna bin sawun sa da zuwa sai ga sawun ya tsaya gindin wannan itaciya. Sai suka ce to suka duba kan itaciyar nan ba su ga Annabi Haya ba. Suka duba duk inda za su duba ba su gano shi ba amma sawun ya tsaya ya gu. Suka ce kai komai aka yi Yahaya yana nan gurin. Ya zani mu san yadda yake mu same shi. A yayin nan Annabi Haya kuma yana jin su. Allahu akbar. Wani daga cikin su mai ba da shawara sai ya ce to abin da zani wataƙila saboda aikun san Annabin Allah ne yana da gaskiya ya iya roƙon Allah ya ɓoye shi a nan gurin ko cikin wannan itacen ya ga dama ya shiga. Yanzu abin da za mu yanka itacen mu gani mana aka nemo gwanayen yanka da zartu suka zo aka samu daidai itacen malam ana yankawa ana yanka itacen Annabi Haya da suka tadda fatar jikinsa da yankan sai ce Ubangiji mutanen nan za su kashe ni. Yana faɗa haka sai Ubangiji ya ce Haya ɗauki haƙuri tare muke da kai a nan. Ka ji wannan irin ƙudura ta Allah. Kai dan kana ibada ka ce wai daɗi za ka sha a duniya dan kana musulmi kana bauta Allah. Ai ba duniya ce gidan shan daɗin mumini ba. A'a. Ai manzo Allah ya ce sujjinul mumini ko kuku mumini ce ita duniya. Malam Haya suka kama yankan nan har suka tadda jikinsa suka yanka ya ce Ubangiji mutanen nan za su kashe ni. Ubangiji ya ce ɗauki haƙuri Haya tare muke da kai. Malam sai da suka yanki shi gunduwa wannan waje bishiyar ta faɗi nan kuma gashi ina tsaya jikin wannan kututtura rabi na kututtura rabi kuma ya faɗi. Sun yanka shi biyu suka ce sun gode madalla madalla yau kuma wa'azi ya ƙare yau wa'azi ya ƙare. Malam suka zo suka dinga gudujjubawa sai da suka yi murgunduwa goma sha biyu Annabi Haya da zartan nan. Da suka gama suka zo suka samu harshensa suka zaro harshen da suka zaro suka sa abin yanka suka yanke bakin harshen suka ɗora akan dutse suka dinga kwankwatsawa suka dinga kwankwatsawa harshen sai da ya daddage ya zama kamar ƙasa. Suka ce kai ne mai tsata mana addini kai ne mai cewa mu ne kaza mu ne kaza to ku sake faɗa kuma suka dandake harshen suka watsar suka sa ƙafa suka dinga sungura kan kuma da ƙafa sai su sa ƙafa su taka kan sai su jingura shi gaba sai su sake takawa. Ba ga nasara ya kawo ana yi ba yanzu wannan bandin da ake buga asalin haka aka fara da kan Annabi Haya. In mutum na dubawa a tarihin Annabi Haya zai ga haka aka yi masa. a taka kan sannan kuma da ce shi da kafa kace ya saki bakin sai a taka bakin in sun taka Yahudawan sai su kai ne mai cewa kaza mai cewa kaza saki fada gunduwa 15 ka suke wa annabi har Yahudawa bayan sun gama da shi anan suka dawo cikin garin su kuma suka rike bin malami wanda yake babban malami ne wanda ya imani malam da suka zo suka ce mun kashe haya manyan malaman su suka kare su gaba daya su Yahudawan tsakanin malaman da suke waɗanda suka bada gaskiya da Allah da irin malaman su kuma suka ce to yau an kashe annabi haya kowa ya huta kowa yi abin da ya ga dama malaman suka rika cewa kash amma ba ku kyauta ba ai haya bai kamata a kashe shi ba in ma ba za ku yadda da abin da yake faɗa ba ku tsaya shi mana suka ce haka za ku ce ashe kuma shi kuke kauna da suka dinga yanka bawan Allah bawan Allah sai da suka yanka mutum 70 tsakanin annabi kuma da malaman gari guda 70 rana ɗaya bayan sun kashe wancan annabi dan haka Allah ya kine wa Yahudawa kaga har abada a lalace nasara da kansu ba su barda kamar ba Yahudi ba jiyar da suka yi Allah ya kiyaye mu saboda haka wato in mutum zai aikata alheri ya yi don Allah amma ba dai ya samu sakayya a duniya ba a'a duniya ba gidan sakayya ba ne sai dai Ubangiji yakan ji ƙan bayansa idan kana bautawa masa yakan ba ka wani jin daɗi gwargwado wanda za ka ji daɗi ka daɗa bautar amma ba zai hana kuma musiba ta same ka ba Allah shi ne mu me kace masu cewa ɗinnan wai su suka fi muminai su suka fi annabawa wai ƴaƴa da dukiya Allah ya ce a wato suka ce saboda ƴaƴan da dukiyar kuma ma na annabi mu'azzabina yumu masu dukiyar nan ga ƴaƴa waye zai mana azaba ai in mun je lahira ma yi taro da mu da ƴaƴan mu da dukiyar mu ko dan dukiyar ma Allah ya jikan mu dan dukiyar nan da muka tara ma ya dawo da Allah ya ba mu aljanna wannan mai tsummo karan mai dauka mai warin wannan rigar sa ma ga irin ta hiza ba aljanna mu ku ga riga bankan bankan ga abun hawa ga gurin kwanciya ga jikin mulmuli ai mu ne da aljanna ko a lahira shikenan sai shekaru ya gaya musu yace kama salin duniya kama salin lahira ce wai misalin duniya misalin lahira wai wanda ya ji daɗi duniya shi zai ji a lahira ba haka yake ba ashe in haka ne sabon annabi ya za su yi a lahira kenan don duk duniya ba wanda ya sha wuya su saboda haka wanda ya sha wuya a duniya cikin taimaka addinin Allah to shi ne zai ji daɗi a lahira amma wuyar ba ta banza ba idan mutum ya ce wuya zai sha tare da sabon Allah to sai ya sha wuya a duniya lahira ma ya sha wuya sai dai ka sha wuya kan taimaka addinin Allah tunan ne in ka je lahira kuma kai ka samu jin daɗi haka kuma mai dukiyar nan in ya bauta wa Allah da dukiyar wannan dukiya kuma ba za ta hana Allah ya sa shi aljanna ba sai ya kai shi kuma ya sa shi aljanna ya ji daɗi bi kenan amma in yana saban Allah yana tinkawo da dukiya da ƴaƴan nan yana cewa ma la nubi mu'azzabina mu ba za a azabce mu ba Allah ya ce ku ƙarya kuke sai an azabce ku kuwa Allah ya ce kai ma mu gaya muku kun gaya musu annabi ka ce inna rabbi ai ubangiji na yabu suɗin rizka shi ne mai sumfa tsawar mutum yalwa tashi liman ya sha wanda ya so imtihana dai ya jarrabe shi ya ga me zai da arzikin dukiyar da Allah ya baka za ka saba Allah da ita ko za ka bi Allah da ita za ka taimaka a taimaki addinin Allah ko ko za ka taimaka a rusa addinin Allah za ka riƙa gina masallatai ana sallah za ka riƙa taimakon almajirai Allahu akbar shine sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda karama Allah wajahu zamanin da sayyidi Ali yake halifa wato makaranta alqur'ani su kuma su suka ji dadi zamanin sayyidi Ali da ya kama halifa ya ce to ai alqur'ani wanda ya tsare karanta shi ya kamata a bashi abin da zai ci ya sha saboda ya gyara karatun alqur'anin nan har wata rana a wayi gari babu karatun alqur'ani ba mu haddata ko yace duk a kirge mahaddatan da suke wato a bakin inda duk bayyanar malamin musulmi take
sai ka je in sai ya fi jin alqur'ani ne sai ka faɗi sunanka ka faɗi yawan matanka da ƴaƴanka da abin da yake sarka komai da komai da sutura da abin da za ka ci ka sha da abin da za ka yi bukata sai a rubuta a baka takarda ka liki duk wata in ya cika sai ka je baitul malik sai takardar sai a baka abin da zai ishe ka da iyalanka sai dai ka zauna karanta alqur'ani kawai haka sai ya je a rubuta musu hadani ma da ta alqur'ani fitilin duniya kenan waɗanda aka ce hafizin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wulakanta hafizin alqur'ani ya wulakanta annabi wanda ya ce mu ci hafizin alqur'ani ya ce mu ci annabi domin hafizin alqur'ani yana da wani lada wanda da wuya ka ibada da zaka samu kamar sa domin idan ya karanta izu daya kaga bakin harafin da yake izu daga alif zuwa lam zuwa kaula son zuwa wa zuwa duk bakin harafi kowane guda daya in yana da alwala za a rubuta masa lada goma goma a kowane harafi in ya fara karatun lada goma goma in kuma ya san fasarar abin yana karantawa ga alwala kowane harafi za a baki lada dari kuma balle kuma ce yana ba kowane karatu haƙƙinsa amma ba kowa ke samun wannan lada ba ƴan uwa kar mutum ya ji wannan falala ya ce kowa ne zai samu a'a sai mutumin da zai karanta alqur'ani yana yin sa yana ba kowane harafi haƙƙinsa kowane harafi ya san makarijin hurufi ya san yadda ake faɗa al-kafa ya san yadda ake faɗa haƙarami da haƙarami mai ruwa da ha babba da yadda ake faɗa ƙaunakai da yadda ake faɗa fa da yadda ake faɗar ba duk yadda ake ɗora su tsakanin lefe da harshe da maƙogwaro mutum ya san kowanne to nan za a ba shi wannan cikakken lada domin irin karatun annabi kenan domin wanzu Allah ya hana makaranci ya soke alqur'ani bai san bakwai ba ya ce duk yadda ka kai da iya karanta alqur'ani ka samu kwana bakwai sannan ka sauka da gaba karatuwa na su domin ka ba kowane harafi haƙƙinsa to idan mutum na ba da wannan haƙƙin fa wannan mutum a zahiri a iya ce masa waliyin Allah ne ma dan manzo Allah ya ce wato ba wanda ya sai magana da Allah a duniya sai ma da cin alqur'ani idan mutum ya kama karanta alqur'ani to da Allah yake magana amma in ya san yadda ake karantawa idan kuwa ashe karanta alqur'ani da yake da ya gama karatun ya mai da karatun waka yayin da yake karatun shi dai ya waka ji dadin murya kawai ana ce kai wani da dadin murya yake ba wani abin da zai nata da wuri bai san maharijin hurufu ba ya mai da shi waka sannan kuma da gama wasu kuma ya tafi saban Allah da ya gama sai ai malam ba da tasu ai da abin da yake ya zo cikin dare kuma ya san addu'a da zai Allah ya masa gafa in dai irin wannan ne dama da ya kama karatun alqur'ani alqur'ani kuma na tsine masa albarka haka manzo Allah yake rubba qari'in ya qara'a alqur'ani walqur'ani yaqra'u dawa ne karanta alqur'ani yana karatun alqur'ani kuma na tsine masa albarka mun bai aiki da abin da alqur'ani yake ma'ana kuwa abin da yasa ake son a san alqur'ani dan ka san abin da yake kai da abin da yake kafai yayin nan za ka san fadala karatun Allah ya ba mu albarkar su kamar sharifai su ma haka suke da can sharifai dukiya a baitar mali duk ba ce sharifin garin nan a da can zamanin sa annabi fa sannan ana halifa sannan kuma dukiya tana hannun baitar mali ba yanzu da ta koma daula ba dan manzo Allah ya ce in alkiyama ta kusa zuwa za ka ga duk baitar mali ta juye ta koma kuma daula ka gani ai yanzu zamanin ya kusa sadaka ba yi da amfani komai wanda zai mutu ya zai ce a bani wani abu baitar mali nan gaba ka za a yi duk matsuwar da maraya yi ba yi da ikon ya je ya ce a bani abin da zan aure a baitar mali ka gani to in zamanin ya zama haka manzo Allah ya ce to alkiyama ta kusa kuma na sarki to a da can sharifiya ta ake musu kamar garin nan sai a rubuta duk sharifin garin nan sai ji ya sanar da hukuma cewa shi jikan annabi ne a samu sansanarsa kuma haka iki sai a rubuta masa abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai sutura da shi da iyalinsa, a ce duk wata ya je ɗauka baitul mali za ta kaddasa ta shaida. Duk wata sai ya je baitul mali ya karɓo wannan abin ya zo ya ci ya sha ya sutura da nasu da na iyalinsa, ba ruwansa da zuwa ya gai da wani, ba ruwansa da roƙo, ba ruwansa da bara. Saboda haka a zamanin in ka kawo sadaka ka ba shi ba zai karɓa ba. Dan manzo Allah ya ce ahlul baiti ba sa cin sadaka. Aka ce me yasa ba su cin sadaka? Yace ai ita sadaka kamar tauɗa ce mutum ya wanke zai zubar. Ya kamata tsarkakacce kamar jikan annabi ka wanke tauɗa zaka zubar ka karɓa sha. Ai wannan wulakanci ne. Saboda haka wata ran sayyidina Husaini da Hassan suka wuce ana sadaka dabino a Madina, suka je za su wuce sai suka rafa sai ga Allah ta karɓa dabino sai suka karɓa sai suka zuba a baka suka soma taunawa sai suka je wajen sayyidina Rasulullahi. Yayin da suka je sai manzo Allah ya ce musu me kuke ci? Suka ce dabino ne. Ina kuka samu? Suka ce mun wuce ne ana raba sadaka muka rafa mu karɓa. Yace kowanne magana sai yace ka ko shi ka zubar da shi na bakinka, kowanne ya dinga kaci sai da ya kawo dabinon ya furzar da shi. Sahabbai suka ce ya Rasulullah me yasa kai musu haka? Yace ai na wani ahlul baiti da na kudu sadaka, ai mu ahlin gidan annabci ba ma cin sadaka, haramun ci gari ne. To amma a zamanin baitul mali a hannun su take. To yanzu kuwa tunda nasara ya kwace baitul mali ya ce ba zai ba shiriki ba, a'a ba ruwan sharifi da wannan nasara shi abinda zai bi da baitul mali sai dai ya taimaka a gina wani hotel ko gidan rawa. To irin wannan zamani ya zo, to sharifai sa ci sadaka in ana yi so su karɓa su ci, domin Ubangiji ya ce wato a gaya mana wato kaga mushe haramun ne ga musulmi, amma in musulmi ya ga yunwa za ta kashe shi amma ga mushi ya halatta yanki mushi ya dafa ya ci ya kusha ya guzuri da shi a maimakon ya mutu gare ci musha. Inda ya je ya samu kuma abinda zai sai abinci ko ya samu abinci, to ya tona rami ya binne wannan sauran musha. Wannan nasin alkur'ani kenan. Kurdin bar alaikum bai tatuwar dan wala mu da ku gido ma hinda da zai rinda bi ko amma fa ma nuku wa gaira bagu wala adin fa da'i kuma alaihi. Wannan aya ita ce ta halatta cin mushe ga wanda ya matsu ya ji zai mutu ba abin da zai ci. To kar ya bari ya mutu ya ci musha, in ya samu kuma abin da zai ci daga baya ya binne wannan mushin kar ya kare shi. Kuma a nan ne manzo Allah ya faɗi nasa nasin shi ko manzo Allah ya ce al-darurat tubihu al-mahzurat, larura na halatta abin da aka haramta shi. Saboda haka yanzu sharifai sun shiga wani hali, sai shiga hali ba a ƙaunarsu saboda ba a ƙaunar kakan nasu. Dama gadara sharifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to annabin ma ba a son sa, bari kai sharifi ko ka shafa kan ka ruwa. Dama sharifi maza ka fi ka koyi ɗinki ko ka koyi saƙa ko ka shiga fatauci in kana so ka ci ka sha. Annabi kake taƙama yau ba a ƙaunar annabi. Nasara ya zo ya ce kar wanda ya ƙara taimakonka shi ma ba zai taimake ka ba. To ya zalimi annabi da haka yake sahabbaya ka suka yi. To ku riƙa ce sadaka harife larura ta kama wanda yake ƙauna Allah kuma ya riƙa taimakonsu in ya ga suna bukata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya cuci sharifi, yin da aka ce wannan sharifi ne mutum ya cuce shi don kafu ƙarfinsa ko kuma don ka cuce shi ba ka ƙaunarsa, wallahi ran ta da kiyama manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ko wai shi. Manzo Allah fa ya tara su gaba ɗaya da Abbasu da Hassan da Husaini, ya tara su sai ya shiga da su ɗaki, da ya shiga da su ɗaki ba kowa sai su kaɗai. Sai manzo Allah ya ce su kwanta, sai su kwanta gaba ɗaya, sai ɗauko bargon da yake jikinsa, da ya ɗauko bargon da yake jikinsa ɗin nan sai kufi su gaba ɗaya su uku. Da ya kifa musu bargon sai ya ce Ubangiji Allah na roƙe ka yadda lullube su da wannan barbon ya lullube su, Allah ka lullube su da rahamarka, duniya da lahira Allah ka satar wuce su ci su, da su da ƴaƴansu da jininsu, duk wanda ya haɗa jini da su, Ubangiji ka sa wuta ba za su ci su ba duniya da lahira. Yana gama addu'a, malaika Jibril ya ce Allah ya gaya ma, ya ce a gaya ma ya ka gudu ayyuka. Fadin yanzu wanda annabi ya wa haka, sannan kuma annabi in ya tara jama'a sai ya ce alaikum bi ahli baiti, alaikum bi ahli baiti, na hore ku kiyaye bata wa jama'ar gidana, su ne ahli baiti da sharifa, Allah ya ba mu albarkar su. Shi yasa ku ga duk malaman sunna idan ka je ka ga yadda suke girmama sharifi, wallahi sai ka ce sa bar uwarsu da ubansu ma su koma zuwa sharifi, saboda san annabi, domin sai sharifi san annabi, in sharifi ko annabi, ba wani mai daraja a duniyar nan da zai ce zai gafa da sharifi. Waye shi? In kana da mulkin duk duniya sai mai sarki, sharifi ko yana fara to ya fi ka daraja. In kana da duk duniyar nan ba mai kuɗinka, kana kuma cewa kai mai kuɗi ne sharifi na bara, da ƙoƙansa da ƙumma wallahi ya fi ka duk sarauta taka a daraja, da kuɗin naka kuma ya fi ka daraja, da karatunka da ka fara da ilimi da alƙur'ani da tabbaci, in dai sharifi ba saban Allah yake ba wallahi ya fi ka daraja. Domin abin da ya sa duk wani mai daraja tara daraja yake ƙoƙari ya tattala ya tattala, hankali ya tabbata, kaga alƙur'ani da sumuni sumuni mutum yake ƙoƙari ko da rabo sumuni har zama da cin alƙur'ani, mai ilimi da kalma biyu kalma uku yake tattali har ya samu ilimi, mai kuɗi da sulai da sisi da sulai biyar da naira ta haka yake tara kuɗin, mai sarauta daga muƙamin mai unguwa zai soma har ya zama sarkin yanka ko. Amma sharifi ran da zai faɗo duniya an gama ma darajarsa da ita zai bayyana a duniya, shi ba shi yake tanada ka ba, a'a sharifi ba shi yake tattale sharifta ba, shi ma bai tarar da aka yi tarin ba, bai wace ta Allah, saboda haka duk wanda ya cuci sharifi ya shiga dawo. Haka kuma duk sharifin da ya sake ya saba wa Allah shi ma a lahira ya shiga uku, kuma cewa wannan daraja ba ta hana aiwa sharifi haddi ba. Idan aka samu sharifi bayan ya yi aure ya guna da wacce ta yi aure ko wacce ba ta yin ba, sai a je shi dai in ya taɓa yin aure duk da sharifta ta fa, sai a zo a karanta masa haddin Allah da ya faɗa a kan wanda ya guna, in musulmi ne a je a fara gari a karanta a gaya musu laifin da sharifin nan ya yi, a tona rami a kunne shi a dinga jifarsa sai ya mutu, duk da wannan sharifta ta su kuma. Kagani in ya mutu a yi matsala abin ne shi, wannan haɗi ne Allah ya ce a yi, domin haɗi ba ya tsallake kowa. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga shi ma ya tsaye da haɗi a kansa, bakin gadara samu kuma annabi shi ma ya tsaye da haɗi a kansa, don da Balarabar nan ya zo ya ce annabi ya buge shi da wutsiyar abin nan wutsiyar gulala, ya ce wanda ya haka ya Rasulullahi ne za a yi mara, ya ce kowa da ke fa karama abin da Allah ya ci fi rindu mun fi sati kenan, ba kun gwargwadon da abin da ya fi yi ko ba su mata, ya ce to ya Rasulullahi wannan fi sati ko da kai ne ya faru a kanka za a yi, ya ce a ni ne ma fi kamata a yi a kai na, domin yadda aikin ladana illa ya fi na kowa yawa, haka kuma in wanda ya saba Allah yana da darajar tusa saban nasu zunubi su ya fi mana zuriya, su yi ci to ka buge ni da umagiyar jakinka da kake korawa yayin da za ka wuce ta wuce kaza, saboda haka na biyo ka zan raba duka, ya ce da annabi, ya ce haka ne, haka Allah ya ce zo ka rama, annabi ya ba shi umagiyar ya buɗe bayansa, manzo Allah ya ce zo ka daka ka daki gwargwadon yadda na jiki ka, sabai duk da faɗin suka tashi kowa ya ce jiki a jikina, ya ce ba na so a jikinku cikin annabi zuwa rama, domin shi ne da ke magana shi ku kyale shi ya zo rama a jikina, annabi ya buɗe bayansa, ashe Allah ya sa wannan mutumin rannan zai ci ba, da dubawarsa bayan sai ya ga hatimin annabcin nan na annabi wanda yake tsakanin kafada da kafadan nan gashi nan arbuce da shi aka yi shi annabi da zanyi wannan mutumin ma da sai fa baki yana zuwa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah musulunta wannan mutumin sunan saboda haka ba wanda ake cire wa kitabi akan iyayen ne dai sharidi ya shawo giya din aka kama shi a mabulala 80 a wajen haji ba san da shi musu amma kawai mutum ya kiyaye su Allah ya ba mu albarkar su shi ne Allah ya ce a gaya mana yace to kuma sa alfahari da yaya da dukiya kuna cewa wa ma nanu bi mu'azzajina kulluna rabbiyar su bi rikar man sha wa yaqdum Allah na yarwata arziki ga wanda ya so dan ya zame zai da arziki zai bauta Allah ko zai sabo Allah